تعالى من شرور أنفسنا ومن يضلل لا إله إلا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايعك إنوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Gwallaga a nan cikin garin Bauchi a jihar Bauchi, a wannan yammaci na ranar Litinin 11 ga watan Ramadan, hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama 1433, wanda kuma ya zo daidai da 30 ga watan 7 miladiya ta 2012. A wannan majalisi na tafsirin Al-Qur'ani mai girma, wanda muna cikin tafsirin suratul Nahl, kamar yadda muka saba, kafin mu shiga tafsirin ayoyin da zamu fassara a wannan zama bi iznillah, akwai tambayoyi da zamu amsa kadan wadanda suka zo hannu. Wannan tambaya yake game da bayanin da nayi ko aje ne ko a shekaran jiya, wanda Allah ta'ala zai yi magana da bawansa a ranar gobe kiyama, laysa bainahu wa bainahu tarjuman ko tarjuman, ba tare da tafinta tsakaninsa da shi ba, ya bujiro masa da laifuffukan da yayi daya bayan daya, shi kuma yana ikirarin yayi waɗannan laifuffukan, daga baya Allah ya suturce shi yayi masa gafara. To tambayar da yake yi anan shine, wajen wannan hadisin yana nuna cewa shi wannan bawa zai ga Allah a wannan lokacin? To hadisin babu magana zai ga Allah, za su yi magana da Allah amma ba wai zai gan shi ba, magana daban, gani kuma daban. Annabi Musa alaihi salam ya yi magana da Ubangijinsa lokacin da ya gana da shi a Tur, ba tare da ya gan shi ba, amma a lokacin ya nemi ya ganshi din, Allah ta'ala ya nuna masa ba za ta yiwu ba a lokacin ya ganshi, lan tarani walakin anzur ila aljabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani, wanda karshe dai hakan ba ta samu ba. Ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da yayi isra'i ma a mi'raji ma zuwa sama, kaga malamai sabani suke yi akan lamarin ganin Ubangijinsa, shin ya ga Ubangiji ko bai ganshi ba? Hadisin Abu Zar al-Ghifari da yake cikin Sahih Muslim da ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam, shin kaga Ubangijin ka lokacin da kai mi'raji? Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, nurun anna arahu, haske ne ta ya zan ganshi. Wannan shine yasa wasu daga cikin sahabbai kamar Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa, wanda duk yace maka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Ubangijin sa, to kace ya faɗi magana da ba gaskiya ba, saboda Allah ta'ala ya ce, la tudrikuhu al-absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir. To wannan dai mas'ala ce da sahabbai ma suka yi sabani game da ita, ko in ce da malamai suka yi sabani game da ita, amma dai magana mafi rinjaye ya ga Ubangiji amma da zuci, gani na zuci ba gani na ido ba. Don haka wannan karan ba a ce shi zai gan shi ba, domin ganin Ubangiji yana yiwuwa ne bayan ƴan aljanna sun shiga aljanna. Bayan sun shiga aljanna, Allah ta'ala ya ba su ni'imomi na aljanna daban-daban, sun ji cewa sun gamsu, to a lokacin Allah zai ce ga wani ƙari, lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. To wannan mazid din, ƙarin doriya din akan abinda za a ba su na ni'imar aljanna shine ganin Allah, lilladhina ahsanu alhusna wa ziyada. To wannan ziyada din, kamar yadda yazo a cikin wata riwaya ta hadisi cewa shine an-nazaru ila wajhi Allah subhanahu wa ta'ala. To wannan sai an shiga aljanna, ba kafin a shiga aljanna ba. Sannan yake cewa hadisin da yake cewa hadisin sahihaini, li kulli ghadirin liwa'un inda istihi, ko yunsabu li kulli ghadirin riwa'un inda istihi yawm al-qiyamati fa yuqalu hadhihi غادرة فلان ابن فلان, kowane mai daudara mayaudari za a sanya masa tutar sa a daidai duwawunsa a ce da shi, a ce wannan shine yaudarar wani dan wani, shine tambayar sawashin kowane mai yaudari ya shiga cikin wannan hadisin. To ban san dalilin tambayar ba, tunda Allah ce, tunda Annabi cewa yunsabu li kulli gadirin, kaga li kulli ba dalilin kuma kazo kana tambaya, sai dai kai ma idan kana cewa akwai wata kullu kulliya, kullu ba kulliya ba, amma dai kai da kullu din, wannan kullu ce ita ce ummul ababin umum, ana kiranta ummul bab, wato a cikin babi na umumi. Umumi shine a kawo kalmar da take game komai da komai, komai da yake karkashin ta zai shiga, ba abin da zai saura. To kullu ita ce ke jagorancin wannan babin duka, duk wani abu da za a faɗa to yana biyo bayan kullu ne. To sai kuma shi kuma wanda yana tambaya ne shin yana azumi kamar lokacin azahar, zai wato kuma in mutum ya haɗi asuwaki da ya saka a bakinsa, wato yana asuwaki sai wani abu na yawo kuma ya haɗiya, wannan baya warware azumi, duk da dai yana da kyau a yi takatsantsan game da hakan, amma ba zai warware azuminsa ba. Abin da yake warware azumi shine ci ko sha ko kuma wato jima'i, amma idan mutum ya haɗi yawunsa ko wani abu wanda an yarda ya yi, kamar asuwaki, an yarda mai azumi ya asuwaki, saboda haka dan ya haɗe yawunsa bayan ya asuwaki, wannan ba zai cutar da azuminsa ba. Sai wani shi kuma da yake tambaya game da cewa ya saurari wani yana tafsiri, sai ya fassara hadisin da ya shafi wasu masu mu'amala da dawakai. Wannan watakila ya yi tambayar saboda maganar da muka yi ko tafsirin da ya gabata, wal khayla wal bizala wal hamira da tarkabuha wa zina. To shi ne yake cewa ya ji wani yana fassara wani hadisi kamar dai shi yadda ya fahimci mutumin, ba lalle ne ya fahimce shi daidai ba, amma ya ce dai kamar yadda na fahimce shi, in na fahimce shi daidai. Ya ce duk wanda ya ajiye dawakai domin jihadi ko domin kasuwanci, hakika yana da sakamako kyakkyawa, amma wanda ya ajiye dawakai domin ado ko domin mutane su san shi mai dawakai ne, to wannan yana da mummunan sakamako. Ya ce in ya fahimci mutumin, ya ce to gashi kuma a wannan sura da muke karantawa, in har ya fahimci bayanin da aka yi, Allah ta'ala ya halicci dawakai da alfadarai da jakai domin a hau kuma a yi ado da su, wal khayla wal bizala wal hamira da tarkabuha wal zina. To ya za a haɗa wannan nassi da kuma wancan hadisi da aka kawo? To ta yiwu kamar dai da ka faɗa, watakila baka ji mai tafsiri ɗin sosai ba, baka ji tafsirin da ya ba ko yadda ya fassara hadisin, amma hadisin bai ce wanda ya ajiye doki don ado ba, yana da laifi, hadisin bai faɗi haka ba. Hadisin ya faɗi dawakai, ce dawakai uku ne, wato mutane suna riƙar dawakai saboda abu uku, ko don jihadi fi sabilillah, lokacin da ake hawa dawakai ɗin ai jihadi, ko kuma don ya zama musu sitira, wato su hau su yi amfani da shi ko su yi kasuwanci da shi, ko kuma waɗanda za su riƙe shi ri'a'an wa bataran, domin nuna girman kai, wa hadisin ce wa niwa'an alal islam, ko nuna girman kai, ko kuma a'a su ma yi amfani da shi wajen cutar da musulmi. Wannan shine kaso na uku ɗin da aka ce masu laifi, wanda za su riƙe shi don girman kai, don nuna su wasu ne, don su wulaƙanta wanda ba su da shi. So haka kuma duk abinda za ka yi don ka wulaƙanta wani, wannan babu shakka laifi ne, ko doki ne ko ba doki ba ne, ko jaki za ka hau don ka yi wa waɗanda ba sa hawan jaki wulaƙanci, ka tayar musu da ƙura, babu shakka wannan kana da laifi. Wannan shi ne abinda hadisin ya faɗa, amma bai ce wanda ya riƙe shi don ado ba, daman shi ai don a yi ado ɗin aka yi shi, amma in ka fito da ado ɗin kuma tare da ado ɗin akwai wa mutane kallo, babu shakka wannan laifi ne, kamar yadda Fir'auna, abin nan Qarun yafita fi zinati fa faraja ala qawmihi fi zinatihi. Kaga adan da ya fita da shi ba wai ado bane na kawai yayi ado, wanda kuma wannan ba qul man harrama zinata allahi allati akhraja li ibadihi wat tayyibat min ar-rizq. Zina abin ado da Allah ta'ala ya bawa mutane, wannan ba wanda ya sai haramta shi. Amma kai ado dan kaulatanta wanda ba ya da irin kayanka, bai yi ado irin naka ba, to wannan shine mutum yake samun laifi. Don haka duk mutumin da zai dauki ko ya yi mota ko ya yi babur ko ya yi keke ko ya tafi a kas, amma da sunan yana yi wa mutane kalla kallo, yana musu kallo kasa kasa haka da wulaganci, to ba shakka wannan mai laifi ne. Shine abinda hadisin ya faɗa. Don haka watakila kamar yadda kace baka ji ba sosai, sai kuma shi wannan magana tambaya yake akan ai dogon wasiƙa. Amma dai abinda duk ta kunsa shine maganar hada salloli da ake yi a lokacin damina, cewa shin ya halatta ayi ko bai halatta ba, kuma waɗanne salloli ne ake hadawa, saboda dalilin tambayar sa inda yake dai ya ce ana ta rigima, wasu su ce a hada, wasu su ce ka a hada, har ma dan ba ake. To mu ka san matsalar mu ba ma rena abin rigima, dan abinda bai ta kara karya ba sai ayi rigima. Ban ga dalilin sa za a yi dan ba, ba wanda za a kamo a tilasta masa sai yayi wata sallah a lokacin da bai shirya mata ba. Saboda haka in har limamin masallacin yace zai hada, to wanda ya gaba zai hada ba sai ya tafi sa ko ya zaman sa, me dalilin sai an yi dambe? In kuma limamin yace shi ba zai hada ba, to sai a kyale shi a je inda za a hada, ko ka tafi gida ba yadda za ka yi. Amma a ce an yi dambe akan wannan bai da bai taso ba. Mu matsalar ba ma iya warware abubuwa ta hanyar tsayawa a tattauna, a kawo dalilai, a kawo hujjoji. In ma ba ku iya gamsar da junanku ba, ku ɗaga maganar zuwa ga waɗanda suka fi ku, kuka yarda cewa sun fi ku ilimi, haka ake yi. Amma ba wai a dandanan a zara kwanji ba, kuma a ce kowa abin nan kawai a ce za a yi dambe ko za a yi doke-doke, kawai mutane su koma 'yan dambe, wannan bai dace ba. Hada salloli lokacin da ake da darura, ina ga mun yi tsokaci a kansa, wanda wannan shari'a ta zo da shi, kuma malamai sun yi magana a kansa na mazhabobi daban-daban. Magana dai a dunkule shine idan akwai larura da za ta sa a hada sallah, musamman magariba da isha'i, magrib da isha'i, kamar ruwan sama, kamar duhu mai tsanani ko tabo mai tsanani ko tsoro, wanda duk ana hada sallah a kansu. Al-aslu wato dalili da malamai suke dogara da shi a wannan babin shine hadisi Abdullahi dan Abbas da yake cikin Sahih Muslim. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam a Madina ya hada salloli guda biyu, min ghairi khawfin wala matar, wato min ghairi khawfin wala safar. Ruwayoyi ne da suka zo daban-daban. Wato ya hada salloli ba tare da wani tsoro ba, ba kuma tare da ruwan sama ba. To shine malamai suka ce, to ambatan cewa ba tsoro ba ruwan sama ya nuna cewa an saba idan akwai wannan ana iya hada sallah. Shi yasa aka ce, to shi gashi ya hada ba tare da tsoro ba, ba tare da ruwan sama ba. A wata ruwayar min ghairi khawfin wala illa, ba tare da tsoro ba tare da wata illa ba, wato ba tare da wani sababi ba, ba tare da wani dalili ba, haka kawai. A ranar Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya hada azhar da la'asar, sai ya yi su a lokacin azhar, sai ya hada maghriba da isha'i, sai ya yi shi a lokacin maghriba. To wannan ta sa har Abdullahi dan Abbas yake ba da labarin abin da ya ce jama'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama salat al-asr fil madinati al-asr wal-zuhr wal-asr wal-maghrib wal-isha' min ghairi khawfin wala matar. Annabi sallallahu alaihi wasallama a Madina ba wai a halin tafiya ba, ya hada sallolin nan guda hudu, al-asr abinna azhar da al-asr da maghriba da isha'i, ba tare da ruwan sama ba, ba kuma tare da tsoro ba, a Madina, wato yana halin zaman gida. To shine aka tambaye Abdullahi dan Abbas me yake nufi da yin haka. Shine yace arada Allah yuharrija ummatahu, abinda yayi nufi da wannan shine ya dauke wa al'ummar masu'ul, wato shiga matsatsi, shiga takuruwa. Ma'ana duk sanda mutum zai shiga cikin haraji, idan yace zai yi kowace sallah a lokacin ta, zai samu kanshi cikin haraji, haraji shadid, wato tsanani takuruwa to zai iya hada sallolin guda biyu saboda al-haraju marfu'un an hadhihi al-umma Allah ya dauke ma wannan al-umma haraj a addini wa ma ja'ala alaykum fi ad-dini min harajin duk wani irin kunci baya ci ba Allah bai sanya muku shi a addini ba shi yasa daga cikin malamai kamar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yayi maganganu irin wannan ce duk wani matsala da za ta sa da za ta sanya mutum haraj kamar mara lafiya da tashi yin alwala misali yake masa wahala kowace sallah in yace zai tashi yayi mata alwala zai sha wahala kwarai da gaske to yake cewa irin wannan alharaj marfu'un anhu sai ya hada sallolinsa kamar yanda aka bayyana matar da take jinin istihala wato jinin larura ita ma aka yadda cewa ta iya hada salloli da alwala din tai alwala sai kai sallah azhar da al'asr a lokacin daya ko ta yi magariba da isha a lokacin daya saboda me saboda lazimta mata yin alwala a kowace sallah musamman ma a lokacin sanyi to akwai haraj akan ta to sai aka yafe mata cewa tana iya hadawa to wannan kai kiyasin su dukkan lokacin da mutum zai shiga haraj wato matsatsi ko damuwa wannan ita ce kaidar shi Abdullahi dan Abbas ya fahimta daga hadisin da aka tambaye shi me annabi yake nufi da wannan sai ya ce arada Allah ya harrija ummatahu saboda kaida ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya bawa al'umma na gujewa dukkan abin da zai zama musu matsatsi tsanani takuruwa lokacin da zasu hada zasu yi salloli zasu yi sallo ko ta sallah a lokacin ta ya ba su dama cewa su isa su iya hade ta to wannan sauki ne aka yi wa mutum ba wai an ce masa wajibi bane sai haka yau da za a samu mara lafiyar da zai ce ni ban yadda ba a kyale ni duk wahala duk rintsi duk tsanani duk wuya a banni ni in yi alwalata in yi sallah ba dalilin da zai rigima da shi ballantana a kai ga dukansa ko a fasa masa baki duk ba dalili shikenan sai kai sallar ka a duk sanda duk sanda lokaci yayi to in ka ga yawa mutum abin da yake sauki ne yace shi ba bai gamsu ba shikenan sai ka rabu da shi amma ban ga dalilin da za a yi ta rigima ba mu matsalar ba ma abin nan rena abin rigima kuma sai ka ga an dare an kasu gida biyu sai ga an zama kungiya biyu kuma in aka yi tafiya sai a raba masallaci sai a raba shugabanci sai a ko to kaga jahilci yake ka wannan bismillah mala abubakar
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين
الله تعالى yace allazina tatawaffahu almalaikatu zalimi anfusihim wadanda malaiku suke karbar rayukan su alhalin suna masu zaluntar kawunan su fa alqaw salama nan da nan su saduda su mika wuya suna masu cewa ma kunna na'malu min su bamu kasance muna aikata mummunan aiki ba bala e kuna aikatawa inna allaha alimun bima kuntum ta'malun lalle allah mai cikakken sani ne game da abin da ku kasance kuna aikatawa fadkhulu abwaaba jahannama dan haka ku shiga kofofin jahannama khalidina fiha kuna masu dawwama a cikin ta falabisa maswal mutakabbirin to tir da wannan makoma ta masu girman kai wannan aya jiya muka fara fassarar ta wanda a ciki ubangiji ta'ala ya mayar da su waɗannan masu girman kai waɗanda ba sa yin imani da ranar lahira wanda zuciyarsu take inkarin abinda annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya zo musu da shi na gaskiya Allah ta'ala ya mayar da su baya kaɗan bayan ga irin sakamakon da suka gani a lahira to a lokacin da za a dauran su ma ga yadda abin yake kasancewa, wato ba za su ji da dadi ba tun daga lokacin daukar rai, bayan sun yi rayuwa ta wahala a duniya, sannan kuma in an zo karbar ransu, domin duk wanda yake mai yi wa Allah girman kai, wanda yake yadda ya bi tsarin Allah, to ko da kana ganin shi cikin ni'ima ba a ni'ima yake ba, cikin takurwa yake. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. تو رايوة رايوة كنتي يكي سنة إن يزو متوى ما زيت أتك يوم وحلا. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وبما كنتم تستكبرون وَمَا كُنْتُمْ عَنْ آيَاتِي تَسْتَكْبِرُونَ أَيَوْنِي أَلَوْكَ تِنْدَى اللَّهِ يَتْشِي وَلَوْ تَرَى دَا ذَاكَ قَئِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ لوكا تِنْدَى الظَّالِمَي سُكِي تِكِنْ مَا قَاقِمْ مُتُوَى سُكِي تِكِنْ كَاكَالُمْ مُتُوَى وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ مَلَائِكُوا سُنْشِمْ suna dukan su ta gaba ta baya, suna cewa da su akhriju anfusakum, ku fito da rawukanku, a yau za a saka muku azaba ta wulakanci, wato za ku ga azaba ta wulakanci ta kaskanci saboda girman kai da kuka kai a doran kasa, saboda irin abin da kuke faɗa kuna jinginawa Allah ba gaskiya ba, da kuma girman kai game da ayoyin Allah da kuke a doran kasa. To haka wajen fitar musu da rai za su zama da irin wannan wahala, kuma za su ga kaskanci. To a lokacin da suka shiga cikin wannan gargara, fa alqaw salama, a lokacin sai su saduda, a lokacin da wannan saduda ba za ta amfane su ba. Walaysat at-taubatu lil-ladhina ya'maluna as-sayyi'at hatta idha hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-an, wannan ba zai amfane shi ba. To Allah ya ce ba zai karbi tuba ga waɗanda suke aikata miyagun ayyuka ba har sai lokacin da mutuwa ta zo musu, a daidai lokacin za su yi inni tubtu al-an, yanzu dai na tuba, yanzu na gane kure na, nayi nadama, wannan ba zai amfane su ba. Kamar yanda Fir'auna bai amfane shi ba, hatta idza akhadahu al-gharqu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amana bihi banu isra'il wa ana min al-muslimin al-ana wa qad afayta qabla wa kunta min al-mufsidin. Haka Fir'auna lokacin da mujaga mutuwa tsirarata ya ganta gadangadan ta durfafo shi, a lokacin yace yayi imani da abinda annabi Musa da banu isra'ila suka yi imani da shi, yace shi yanzu yana cikin musulmi, shi yanzu a yarda shi ma musulmi ne. Allah ya ce al'ana, sai yanzu kuma, wa qad asaita, bayan kai ka tubaraka a baya, wa kunta minal mufsidin, kana cikin mabarnata, kana cikin yan ta'adda, sannan yanzu da kaga mutuwa. To wannan abin nan, wannan imanin ba za a karbe shi ba, duk imanin wanda ya zo gargara mala'ikun karbar rai suka zo, to ba magana a karbi imaninsu. To a daidai wannan lokacin, yayin da mala'iku an riga an ba su umarni har sun zo da abin da umarnin da aka ba su, su kuma ba a yi su saba wannan umarnin, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru, sun zo da umarni za su karbi rai, fa alqaw salama, a lokacin za su miƙa wuya, za su saduda, za su yadda su sallama, har ma su rika cewa ma kunna na'malu min su, ba mu kasance muna mummunan aiki ba. Su gaya wa mala'iku wannan magana don a tsammanin su cewa mala'iku suna so su san hakikanin me suke aikatawa ne, in ya so su kyale su ko su ci gaba da abin da suke yi musu. Don haka sai su bari su yi wa mala'ikun ƙarya, in sun yi wa mala'ikun ƙarya watakila su kyale su. Ma kunna na'malu min su, ba mu kasance ba muna aikata mummunan aiki ba. Mala'ikun su ce bala kawai da muka ce harafi ne da ake amfani da shi li nafi nafi, su aka fi na'am, na'am li isbatin nafi, ce bala li nafi nafi, sun ce ma kunna na'malu min su, ba mu kasance muna mummunan aiki ba. Bala kuma nan ana tabbatar da abinda suke korewa ne, mummunan aikin da suke korewa mala'iku suka ce akwai shi, akwai wannan mummuna aikin kun yi ba sa neman su san aikin da waɗannan mutanen suka yi lokacin da suke rai suke rayuwarsu a duniya domin Allah ta'ala shi ya riga ya san komai kuma su da abin da Allah ta'ala ya sanar da su suke aiki la ilma lana illa ma 'allamtana dan haka suka ce da su inna Allaha alimun bima kuntum ta'malun Allah shine mai cikakken sanin abin da kuke aikatawa saboda haka ba ku za ku yi mana bayani ba Allah ta'ala ya riga ya san me kuke aikatawa dan haka ya turo mu da wannan umarni mai zafi mai ciwo mai wahala dan haka sai ku yi hakuri fadkhulu abwaaba jahannama dan su kala cusa musu bakin ciki ce fadkhulu abwaaba jahannama dan haka sai ku shiga kofofin jahannama wato jahannama tana da kofofi kamar yadda Allah ya ce laha sab'atu abwaab likulli babin minhum juz'un maqsum tana da kofofi guda bakwai to kowanne da gurgurdan irin wato tabargazar da yayi a duniya gurgurdan kofar da za a ce ya shiga za a karkasa mutane gida-gida kungiya-kungiya kamar yadda Allah ya ce wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara kungiya-kungiya saboda haka kowace kungiya kuma akwai kofar da ya dace ta shiga ta nan za a tura ta don haka fadkhulu nan umarni ne ga kowace kungiya da ta inda za ta shiga ba wai ana nufin kowane guda ɗaya ya shiga ta kofofi ba za a ce kowane guda ɗaya sai ya bi ta kofofi daban-daban ba a'a kowa a cikin akwai kungiyar da zai fito a ciki sannan akwai ta inda shi kuma za a ce ya shiga fadkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha ku shiga kofofin jahannama kuna masu dawwama a ciki kuna masu zama a ciki dindindin wannan bayan sun yi zaman kabari sun sha azaba ta barzakhu bayan wahala da kunci da suka rayu da shi a nan duniya sun shiga kabari nan ma sun ga azaba iri-iri kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa game da fir'auna da mutanansa annaru yuraduna alaiha ghuduwan wa ashiya wa yawmal qiyamati yadkhulu ala fir'auna ashadda al'azab ويوم تقوم الساعة أرسلوا آل فرعون أشد العذاب الله تعالى النار يعرضون عليها وتاتي ذا أرك بجلو مسو دئتا غدوا وأشيا سافد يما واتو أزمانسو نبرزخو برزخو شيني زمان متن كافن تاشن كياما بايا متوا كافن أتاشا الكياما وانا اتشي رايوة تبرزخو فأوانا رايوة تبرزخو wuta ce za a rika bujuro musu da ita ana musu azaba da ita guduwan wa ashiyan safa da yamma ta safa daban ta yamma daban wa yawma taqumu sa'a ranar da alkiyama kuma za ta tsaya to a lokacin kuma a ce adkhilu ala fir'auna ashaddal azab ku shigar da jama'ar fir'auna wato shi da mutanansa tunda kamar da Allah ce ya qudumu qaumu yawmal qiyamati fa awradahum an-nar shi zai shigo gaba shi zai musu jagoranci su tafi ta tare ce a ranar kiyama ce ku shigar da tawaggar fir'auna ashaddal azab wato ku shigar da su azaba mai tsanani saboda haka bayan alkiyama ta tashi kuma shine za a shigar da su abwaaba jahannama khalidina fiha Allah ce falabisa maswal mutakabbirin sir da makomar masu girman kai waɗanda suke girman kai game da bautar Allah wanda suke girman kai ba za su yi wa Allah da'a ba ba za su bi umarnin Allah ba ba za su hanu da abin da Allah ta'ala ya hana daga abin da Allah ta'ala ya hana ba to babu shakka waɗannan babu masu girman kai da suka kai waɗannan ranar gobe kiyama za su shiga wutar jahannama suna masu kaskanci nan lazina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin za su shiga wutar jahannama suna masu kaskanci sannan Allah ya ce waqila lil ladina taqaw
وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين.
نعم. وقيل للذين اتقوا كما أكتشيم وأن سكي تقوا سكي صوران الله ماذا أنزل ربكم أبنججنك يا سوكر قالوا خيرا في سكتي يا سوكر دع الخيرين للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأن سكي كوتتا أولا الدنيا سنة لك كاوانسا كمكو ولدار الآخرة خير كما للي قد الله راشية في الخير ولا نعم دار المتقين كما ماذا الله قد ما سطوران الله جنات عدن يدخلونها الجنة تزما دن 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 زاس لك شغتا تجري من تاتي الانهار واند قورا موسيكي قدانا تتركشنتا لهم فيها ما يشاؤون اتكنت سنة دا ابند سكيسو كذلك يجزي الله المتقين كمرهكني الله يكي ساكا كاوا دكما سطوران الله وانا اكس ودن شن واذا قيل لهم ماذا انزل ربكم قالوا اساطير الاولين aka sun wadancan da ake gaya musu a ce da su a tambaye su me ubangijin ku ya saukar su ce a ai ba abin da ya saukar in ba tatsuniyar mutanen farko ba wato tatsuniyar mutanen farko ce kawai annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana sabanin su sune almuttaquna masu tsoron Allah wadanda suke sun yi imani da Allah suna kuma tsoron fushin ubangiji sun yarda da Allah sun yarda da abin da Allah ta'ala ya aiko annabinsa sallallahu alaihi wa sallam da shi da sako saboda ka su idan an tambaye su maza anzala rabbukum qalu khaira sai su ce alkhairi ya saukar kamar yadda muka faɗa a baya kaga su ansa su sai aka yi mata nasaba qalu khaira ba khairun ba amma can sai aka ce asatirul awwali domin su wadancan ansa su ba ta da alaka da tambayar don tambayar da aka yi musu maza anzala rabbukum mai ubangijin ku ya saukar su ku ba su yarda cewa Allah ya saukar da wani abu ba don haka sai ya zan tambayar su ba ta da ansar su ba ta da alaka da tambayar sai suka yi rufu'a sai aka yi jawabin nasu rufu'a asatirul awwalin ma'ana abinda yake fada huwa asatirul awwalin ko inna ma huwa asatirul awwalin ba wani saukakken abu bane tatsuniyoyi ne yake fada amma nan tunda tambayar ansar ta su tana da alaka da tambayar da aka yi musu sai aka yi mata nasaba qalu khaira ay qalu anzala rabbuna khaira kace ubangiji mu ya saukar da alkhairi ya saukar da rahama ya saukar da albarka ga dukkan wanda ya aiki da abin da Allah ta'ala ya aiko annabinsa sallallahu alaihi wa sallama da shi suka sifanta sakon da Allah ta'ala ya bawa annabi sallallahu alaihi wa sallama da alkhairi kuma babu shakka wannan shine tsantsa alkhairi shine tantagare alkhairi kana neman alkhairi shine ka karbi abin da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya zo da shi na shiriya in karin gumu wannan to ka rike alkhairi duk wani abu sabanin wannan to babu alkhairi a cikin sa sharri ne duk wani abu da zaka rike sabanin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to babu shakka baka rike abu mai alkhairi ba ka rike wani abu rikewa ne na sharri shi yasa suka ce qalu khaira alkhairi ne kuma aka yi wa abin nan ansar wato khairan din aka yi masa tanwini litta'zim ai khairan aziman وتقال خيرا اي خيرا عظيما وان تنوين ني تعظيم وت ان سوقد وانا الخير ني بابا غاغارني وانا ايتاتشي انسا دا زاسو باير كاغا بامبانشين سو دا ودانشين كينان سابودا مي سابودا سنا جين صورن اوبنجيجي شي يسا اكا بودي ماغانر صفان تاسو دليل الذين اتقوا للذين اتقوا اكا فتو دا تقوار سوساي دون ان نونا تشوا وانن تقوار ايتاتشي تاسا سوكا بالا ايرين وانا انسر Allah ya ce lillazina ahsanu fi hadhihi ad-dunya hasanatun wadanda suka kyautata a wannan duniya suna da kyakkyawan sakamako wannan zai iya wato zai iya zama magana ce sabuwa ubangiji ta'ala yake yi bayan ansar da suka bayar wato ansar su ta kare da cewa khairan sai ubangiji ya ce to lillazina ahsanu fi hadhihi ad-dunya hasana wanda duk suka kyautata a wannan duniya a rayuwar wannan duniya suna da kyakkyawan sakamako wala darul akhirati khairun ma lalle gidan lahira yafi alkhairi wato yafi zaman musu alkhairi wato duk wanda ya kyautata a wannan duniya yana da kyakkyawan sakamako, ma'ana yana da kyakkyawan sakamako a wannan duniya. Wannan hasanatun wato tana da alaka ne da fi hazihi duniya, wato wanda ya kyautata a wannan duniya yana da kyakkyawan sakamako a wannan duniya, kamar yadda mu'mini suke addu'a rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Saboda ayan duniya Allah ta'ala zai ba su kyakkyawan rayuwa, kyakkyawan sakamako, kamar yadda Allah ta'ala yake cewa man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ubangiji yake cewa man amila salihan, wanda duk yayi aiki na kwarai, min zakarin namiji ne ko mace, wa huwa mu'min alhalin yana mu'mini, Allah ce falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, lalle zamu raya shi rayuwa mai kyau mai dadi, wato zamu ba shi rayuwa mai dadi a nan duniya, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, sannan kuma zamu sakanka musu ladan su da mafi kyan abinda suka kasance suna aikatawa, wato a nan duniya zamu ba su, a lahira ma zamu ba su, saboda sun kyautata. Ubangiji ta'ala yana kyautata wa mumini tun a nan duniya, ya nuna masa sakamakon imaninsa tun a nan duniya, duk abinda zai yi na hasana to Ubangiji zai bashi sakamakon hasanarsa tun a nan duniya, sannan an je lahira kuma ya ninninka masa akan wannan hasana din. Hadisi ya tabbata a Sahih Muslim da Musnad da Imam Ahmad, hadisin Anas bin Malik da Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inna Allah azza wa jalla la yazlimu al-mu'mina hasana yusabu alaiha ar-rizqa fi ad-dunya wa yujza biha fi al-akhirah wa amma al-kafiru fayu'ta bi hasanatihi ma 'amila biha lillah fi ad-dunya wa idha laqiya Allah azza wa jalla lam takul lahu hasanatun yu'ta biha khaira. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa lalle Allah baya zalintar mumini wani aikin sa mai kyau, wato aikin da zaka yi mai kyau Allah ba zai zalunce ka ba. Yusabu alaiha ar-rizqa fi ad-dunya, anan duniya sai a saka wa mumini da wannan aikin ta hanyar bashi arziki a dalilin wannan aikin, wa yuzza biha fil akhirah, a lahira kuma har ila a bashi sakamako a kanta, wato yayi aikin alkhairi a nan Ubangiji ta'ala ya masa sakayya ta wannan aikin alkhairi, saboda wannan aikin alkhairi Ubangiji ya masa sakayyar sa a nan, kuma sannan a lahira ma ya sakanka masa. Saboda haka duk aikin da bawa mumini yake yi, to duk abinda Ubangiji yake kwararo masa na ni'ima a wannan duniya, to alkhairi ne Ubangiji yake masa sakamako da shi na wannan aikin, sannan a lahira Ubangiji ya sakanka masa, kamar yadda Allah ta'ala yake cewa wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal'aqibatu lit-taqwa. Wa'mur ahlaka bis-salati, ka umarci iyalanka da sallah, wastabir 'alayha, ka yi hakuri da yin sallah, la nas'aluka rizqan, ba ma neman kai ka ciyar da mu ko ka ba mu wani abu, nahnu narzuquka, mu za mu ciyar da kai, mu baka arzikin da zaka ci, kai dai ka ci gaba da sallah, ka rike sallah, ka rike umarnin mu, zamu ka kuma umarni abin ka bawa iyalanka umarnin su su ma su rike sallah, to zamu ciyar da kai, mu ba zamu nemi komai a gurin ka ba. Wal aqibatu littaqwa, kuma kyakkyawan karshe yana ga masu tsoron Allah. Urwa ibn Zubair, ɗaya daga cikin tabi'ai kuma ɗa yake ga Aisha radiyallahu ta'ala anha, tunda dan Asma'u ne binta Abi Bakar radiyallahu anha, ya kasance idan kwana biyu ya ga bai samu abinci ba a gidansa, sai ce to lalle akwai matsala, ba a kula da sallah yadda ya kamata, sai ya je ya sa iyalansa a gaba ya musu fada game da sallah, idan akwai wanda suke sakaci ko ko a wajen sallah din ba a tsaya cika yadda take, ko akwai wasu yara da suke abin nan kirinki ba sa tsayawa su yi sallah, sai ya umarce su a ci gaba da sallah, saboda yadda Allah ya masa alkawari in ya rike sallah ya umarci iyalansa da sallah, Allah zai ciyar da shi ya yadda Allah ba zai saba wannan ba. Saboda haka in ya ga matsala to a gidansa an samu matsala wajen sallah, Allah ya ce wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka Allah ya masa alƙawarin zai azurta shi da yaje umarci iyalansa da sallah. So yace in yaga kwana biyu ya dan samu rashi to ya san gidansa akwai matsala sai yaje yace a gyara sallah. To wannan sakamako da Ubangiji zai wa mumini. Sakamako ne bisa ibadarsa, bisa taqawarsa, bisa imaninsa. To kuma a lahira wannan sakamakon na duniya ba zai hana a bashi na lahira ba. A can ma Allah ta'ala ya kuma bashi. Amma kafiri fayau tabi hasanatihi, abinda zai yi na ayyukan lada, wato in aka ce ayyuka masu kyau, wato misali ya yi gaskiya ko ya taimaka wa gajiyayyu, ya taimaka wa masu buƙatar taimako, duk wani abin da zai yi za ka kirawo shi aikin ƙwarai ne, ya sada zumunci, shi kenan a nan duniya sai Allah ya biya shi, sai a yi ta bashi, a yi ta azurta shi, a yi ta wato bashi ni'imomi na rayuwa. An aka je lahira kuma to baya bin bashin Allah, baya bin Allah bashin komai. Fa idza laqiya Allah azza wa jalla lam takul lahu hasanatun yuta biha khaira, landa zai hadu da Ubangiji ba shi da wata hasana da zai ce a bashi ladanta. Za ka ga cewa ko wadanda ba musulmi ba amma suna da kirki kwarai da gaske, ka gansu masu gaskiya, masu rikon amana, masu cika alkawari, wasu ma kaga suna fitar da kudinsu suna bada taimako, ana ayyukan da jama'a za su samu agaji da shi. To wannan aiki Allah ba zai ki sakanka musu a kansa ba, anan duniya zai sakanka musu, zai ba su abinci su ci mai sha, su sha mai kyau, su ci mai kyau, ya ba su lafiya. A dalilin wannan in an je lahira ba za su daga kai ba su ce ya Ubangiji, duk da dai ba mu yi imani da musulunci ba, ba mu yadda da manzanka ba, ai mun yi kaza mun yi kaza mun yi kaza, ci a to da kai kaza kai kuma ban ma kaza ba, ban ma kaza, ban ma kaza, kaga shikenan ba abinda zai cewa Allah. Kuma saboda sakamakon lahira asasinsa shine imani da Allah, idan babu imani da Allah, babu imani da manzo, wato babu musulunci, to sakamakon lahira ba zai samu ba. Shi yasa akwai wani a jahiliya da ake kira shi Abdullahi ibn Jud'an. Abdullahi ibn Jud'an din nan da dan daba ne a jeji yake, su ne waɗanda aka irin kabilar su ta kore su saboda yawan rigima, yawan jawo musu rigima, yawan je su kashe wani, a zo a yaƙi a zubar da jini saboda shi, yawan je taɓa kayan wannan a zo a biya. To ƙarshe dai irin wannan dama a jahiliya in suka rika, sai kabilar ta yi shela cewa wane mun kore shi daga cikinmu, don haka duk abin da ya yi a kansa ba ruwanmu. To irin su sai su zauna a jeji kawai su yi ta fashi, suna tare mutane a jeji suna musu ta'addanci, in sun yi ma ba wanda za a je a nema da cewa wane ya yi laifi, kai kuma ka biya abin da ya yi, su laiki kira su alik. To a zaman shi na jeji suna yawo, wata rana ya tsinci cikin wani kogo, ashe dukiya ce mai yawa a ciki, kawai da ya bude haka sai ya ga ashe kudi ne mai tarin yawa, ya aka yi dai gashi dai a kogo, shikenan sai ya zama mai kudi, kasur goma mai kudi kuwa. Nan da nan sai kabilar ta ce ta dade shi, an yafe mishi abinda da korar da aka yi masa, yanzu ya dawo ya zama elder. To sai ya kasance yana yawan ciyar da mutane, kullum gidansa a kofar gidansa manyan tukwane ne wanda aka ce za a zuba katti a ciki a rufe su, ba baka san da mutum ba a ciki saboda girmansu da zurfinsu. To haka za a cika su da abinci, kullum talakawa zo a yi ta ciyar da su da baki da matafiya, a yi ta ba su abinci ba ji ba gani, haka yake kullum har ya mutu. To shi ne Aisha radiyallahu ta'ala anha wata rana take tambayar Annabi sallallahu alaihi wasallam, to ya Abdullahi bin Jur'an ɗin ya za a yi da shi, gashi dai abin da yake yana kaza yana kaza yana kaza, ta shiga gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallama irin ayyukansa da yake yi, ce to shin wannan duk ba zai taimaka masa a lahira ba? Shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce la innahu lam yaqul yawman rabbi ighfir li khati'ati yawm ad-din, ba ranar da ya taba daga muryarsa ya ce ya Ubangiji ka gafarta min kurakure na ranar sakamako, don bai yadda akwai ranar sakamakon ba, da haka bai yi imani da ranar sakamako, bai imani da ranar lahira ba, da haka ba zai ci moriyar ranar da bai yi imani da ita ba. to wannan shine ubangiji zai bashi lafiya ya bashi daukaka ya bashi matsayi ya bashi mukami ya bashi jama'a ya bashi kyakkyawan ambato wannan shine sakamakon da zai samu sabanin mumini shi mumini Allah ta'ala sai ya bashi a nan duniya kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa game da annabi Ibrahim atainahu ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirati min as-salihin muka bashi ladan shi a nan duniya a lahira kuma yana cikin mutanen kirki don haka yana cikin aljanna akwai aya da za ta zo nan gaba wallazina hajaru min ba'di ma zulimu lanubawwi annahum fi hadhihi ad-dunya hasana lanubawwi annahum fi ad-dunya hasana wala ajru al-akhirati akbar law kanu ya'lamun za ta zo a nan gaba wanda ita ma tana dauke da irin wannan ma'ana cewa mutanen da suka yi aikin kwarai a nan duniya za su ga sakamakon sa babu sakamakon da mumini zai samu a nan duniya ta hanyar aikin kwarai ta hanyar san Allah da manzansa irin ya samu wannan dandano da dadi da gardi da zaki da ake samu da imani a zuciya zuciyarsa ta yi haske fuskarsa ta yi haske ya samu karfin jiki da karfin gwiwa arzikinsa ya karu ya samu mahabba a zukatan jama'a Abdullahi dan Abbas yana cewa inna lil hasanati nuran fil qalbi wa diya'an fil wajhi wa quwwatan fil badani wa ziyadatan fil rizq wa mahabbatan fi qulubi al khalq inna lil hasanati lalle aikin kwarai yana da wani haske da yake gadarwa mai shi a zuciyarsa sannan da wani haske da yake sa masa a fuskarsa sannan da karfin jiki sannan da karin arziki sannan da mahabba fi qulubi al khalqi ya sa su zama mutane na san shi cewa inna lis sayyi'ati su'an sawadan fil wajhi wa zulmatan fil qalbi wa wahnan fil badani wa naqsan fil rizqi wa bughdatan fi qulubi al khalq yace shi kuma aikin mummunan aiki yana sa fuska ta yi baki sannan zuciya ta yi duhu sannan jiki ya yi rauni arziki ya tawaya sannan kuma bughdan fi qulubi al khalqi mutane su rika kinsa su rika kyamarsa duk inda ya shiga a tsane shi saboda saban Allahnsa ya gadan masa da wannan don mutumin da zai rike Allah zai rike addinin Allah zai sadu da ya mika rayuwarsa ga Allah sai yadda Allah ta'ala yi da shi ya nemi gafarar Allah akan abinda zai yi na gajiyawa ko na kuskure babu shakka wannan yana da rayuwa mai kyau a nan duniya Allah ta'ala zai sa masa inshirahu sadri zuciyarsa za ta zama a buɗe kirjinsa a yalwace ba zai zama cikin takuruwa ba kullum cikin damuwa cikin sanin rashin sanin ina ya sa gaba ina madosa ba zai samu kansa cikin irin wannan ba Allah ta'ala yana cewa astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dhi fadlin fadla Allah ta'ala ya ce wa astaghfiru rabbakum ku nemi gafarar ubangijinku sannan ku tuba zuwa gare shi yumatti'ukum mata'an hasanan zai jiyar da ku da'i wato zai jiyar da ku dadi har zuwa lokacin ajalinku da aka yanka muku sannan kowane mai matsayi kowane mai falala Allah ta'ala ya bashi falalarsa wato ku nemi gafara ku tuba ku koma ga Allah ubangiji zai jiyar da ku dadi Allah ya ce walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun Allah ya ce da a ce mutanen birane sun yi imani sun ji tsoron Allah lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard da sai bude musu albarkatai ta sama da kasa su ci ta sama da kasa sai sun karyata ne saboda haka muka kama su da abinda suke yi da izgili saboda haka waɗanda suke masu biyayya masu da'a ga ubangijinsu zukatansu a nan duniya suna cikin ni'ima sannan ni'imar da za su samu a lahira ta fi girma kamar ya waɗanda suke masu saban Allah ahlul ma'asi wal bida'i wal ahwa'i masu saban Allah masu bida'a da bin san zuciya a nan suna cikin jahim wato suna cikin rayuwa mai kunci rayuwa ta tsanani sannan abinda za su je su samu a ranar gobe kiyama sai yafi girma sai yafi muni don haka za mu ga bayan Allah har kullum zukatansu a yalwace suke ba sa cikin damuwa saboda imaninsu saboda takawarsu Imam al-Baihaqi a cikin littafin sa az-Zuhd ya karo waya daga Ibrahim ibn Bashar yake cewa wata rana mun yi tafiya za mu je Iskandariya da ni da Ibrahim ibn Adham da Abu Yusuf al-Ghasuli da Abu Abdullah Sanjuri za mu tafi Iskandariya sai muka tsaya daidai wani teku wani kwata korama da ake kira Narul Urdun muka tsaya a gurin yace Abu Yusuf al-Ghasuli yana da yar gurasa sabu sashiya sai ya fito da ita muka zuwa a gaban mu muka ci muka gode wa Allah cewa sai nayi kokarin in tashi in shiga wannan ruwa in ebo washi Ibrahim ibn Adham wanda daga cikin bayin Allah ne na kwarai in kawo masa ruwan da zai sha sai ya riga ne ya shiga ruwan har ruwa ya zo masa daidai gwiwa ya sa hannu ya ci ko hannunsa ya sha yayi bismillah ya sha yace yayi wa Allah godiya sannan sai ya fito ya miƙe kafa a daidai wannan koramar sai yake cewa ya Aba Yusuf ya Abu Yusuf al-Ghasuli ɗaya daga cikin waɗanda suke tare yake cewa inna lafi law ya'lamu al-muluk wa abna'u al-muluk ma nahnu fihi min sururin wa na'im lajaladuna 'alayhi bis-suyuf amama hadhihi al-hayat ala ma na'nu fihi min ladhidh al-'aysh wa qillati at-ta'am yace ya Aba Yusuf da a ce sara masu mulki da ƴaƴansu za su san irin ni'imar da muke ciki da farin cikin da muke ciki to da sun yi rigima da mu da takubba wato da sun dauko makamai akan su yi rigima sai sun raba mu da wannan ni'imar da muke ciki su sun karbi wato irin yadda yanzu gashi dai ba wani abu muka ci mai dadi ba amma kuma hankalin mu kwance babu tashin hankali babu jin na takuruwa kuma gashi muna jin cewa mun rike Allah saboda haka babu abin da yake gaban mu yace to da a ce sun san ni'imar nan da muke ciki to la lajaladuna 'alayha bis-suyuf da takubba za su dauka sai sun ga sun raba mu da wannan ni'imar sai shi almajirin nasa Abu Yusuf sai yace innal qauma aradu an-na'ima fa akhta'u as-sirat al-mustaqim ce innal qauma aradu an-na'ima war-rahata fa akhta'u as-sirat al-mustaqim ce ai suna san su ma su ji dadi su huta amma sun kuskure hanyar ne saka ba san hanyar da za su samu jin dadin ba saboda su a tsammanin su hanyar da suke kai ita ce za ta samu musu jin dadi sai Ibrahim ibn Adham sai murmushi yake cewa ina ka samu wannan ina ka ji wannan magana mai dadi haka shi yasa wani daga cikin bayin Allah yake cewa a wani lokaci nakan ji a zuciyata wani lokaci nakan ji wani dadi a raina nakan ce in kana ahlul jannati fi misli hadha innahum la fi aishin tayyib dadin da nake ji da walwala yace sai in ce a raina in ƴan aljanna su ma haka suke ciki har ko da yaushe haka suke to lalle suna cikin rayuwa mai dadi shi yasa Ibn Taymiyyah yake cewa inna fil jannati inna fid dunya janna man lam yadkhulha lam yadkhul jannata al-akhirah duniya a duniya akwai aljanna da wanda duk bai shige ta ba to ba zai shiga ta lahira ba aljanna din shine kadandani halawa zaki na imani a zuciyarka ka rika jin ka cikin wato walwala da karsashi kullum ba tare da kana jin takuruwar zuciya ba annabi yana cewa salatu man kunna fihi faqad wajada halawata al-iman halawa kun san halawa ko da aka ce halawa ko yaro ka cewa alewa ka san menene alewa to wannan halawatul iman an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa an yuhibba al-mar la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an yuqdha an ya'uda fil kufr kama yakrahu an yuqdha fi an-nar wadannan abubuwa uku wanda duk ya samu kansa a cikin su to wannan lalle zai ji dandano zai ji dadi zai ji gardin imani a zuciyarsa ya zama Allah da manzansa su suka fi soyuwa a zuciyarsa sama da kowa wato mahabbar Allah da manzansa gaba take da mahabbar kowa kama take da mahabbar komai sannan an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah ya so mutum dan Allah ya da ya so shi dan wani abu da ya zai bashi ko dan wani abu da ya suka hada ko dangantaka a dan Allah sannan ya yi kyama na ya koma ga kafirci bayan Allah ta'ala ya kubutar da shi daga ciki kamar yadda yake kamar a jefa shuta kamar yadda baya son ya ji an jefa shuta to ya ji haka baya son ya ji ya koma kafirci duk wanda yake da irin wannan sifofi a zuciyarsa to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya dantsani menene halawatul iman to kaga wannan ni'ima ce da ba kowa yake samun ta ba sai masu tsoron Allah to wannan yana daga cikin hasana din da ubangiji yake faɗa anan shi yasa wani yake cewa masakin ahlul ghafla kharaju min ad-dunya wa ma zaqu atyaba ma fiha yace gafalallun mutane ababan tausayi ne wato mutanen da suka gama rayuwarsu cikin gafala da sharholiya yace abin tausayi ne sun bar duniya ba su dandane abin da yafi komai dadi a duniya ba shine imani ibnul qayyim ya sifanta mana irin wannan ma'ana irin wannan dadi da yalwa ta zuciya da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya rayu da ita a lokacin da ake ganin ana gallaza masa wanda insha Allah a karatun mu na gobe zamu karanta abinda Ibn Qayyim ya faɗa sannan ko mu dora akan abinda ya saura na tafsirin ayar da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasahbihi ajma'in
masha Allah Allah ya saka wa malam alheri cibiyar addinin musulunci da darul islam wani ke shago mai nan ba shi shida laushin complete daura daren da ba launti kasuwar wunti bauchi sir Nigeria ita ce jira muku wannan mp3 ga lambar wayar mu ga masu bukatar neman mu akan lambar waya kamar haka 0800 603 0225 ga lambar a cikin harshen turanci 0806030 2275 والسلام عليكم ورحمة الله